نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan shine majalisi na 82 a wannan yammaci na Laraba 22 ga watan Rabiul Awwal hijrar ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda yake daidai da 25 ga watan Satumba na shekara ta 2024. Babin da muke karatu cikin sa shine babu dhikri aqibas salati. Babin da yake magana kan dhikirin da ake yi bayan an idar da sallah. Wannan babi mun karanta hadisi na farko daga babi din. A yau insha Allah za mu tashi kan hadisi na biyu daga wannan babi.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Warrad mawla al-Mughira ibn Shu'bah qala أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يعمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى أن قيل وقال وإداءة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن حقوق الأمهات وواد البنات ومن إن وهابي
wannan hadisi an samo daga Rawad Maula na Mughira bin Shu'ba Allah yarda da shi shi wannan Rawad din yana cikin tabi'ai na musulunci wato tabi'i ne bawa ne na Al-Mughira bin Shu'ba Mughira ya yanta shi sai ya zama maulansa yana cikin manyan malaman hadisi kuma yayi riwayar hadisai daga Al-Mughira bin Shu'ba wannan hadisi na daga cikin hadisan da ya rawaito daga Mughira dan Shu'ba Allah yarda da shi kala shi Rawad yace amla alayya Al-Mughira yana rubutawa Muawiya Allah yarda da shi ya jagoranci al'umma musulmi na tsawon shekaru 20 bayan an kashe Ali dan Abi Talib Allah yarda da shi. Muawiya ya zama khalifa na al'umma musulmi tun daga shekara ta 40 bayan hijira har zuwa shekara ta 60 bayan hijira. To shi Muawiya dan Abu Sufyan a wancan lokaci yana da gwamnoni karkashinsa. Mughira dan Shu'ba yana cikin gwamnonin Muawiya dan Abu Sufyan, shine gwamnansa a Kufa. To shine Muawiya ya tura wasiƙa zuwa ga Mughira dan Shu'ba, ɗaya daga cikin gwamnoninsa. Mughira dan Shu'ba ya karanta masa, ya rubuta wanda aka tura wa Muawiya, shine yanzu zai ba mu labari. Mughira dan Shu'ba ya sa Rawad ya rubuta cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi duburi, shi kadai yake bashi da abokin tattaunawa rayya da Ubangiji, ya halicci sammai, ya halicci kasai, ya halicci mutane, ya halicci aljanu, mala'iku, bishiyoyi, duwatsu, kwari, dabbobi, iska, duk wata halitta da take kewaye da mu wacce muke iya gani, Allah shi kadai ya halicce ta, babu wani wanda ya agaza masa ko dai da shawari. To shine ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika la, babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya wajen ibadarsa. In an tashi bauta masa ba a tara shi da wani, ba a hada shi da wani, sannan ba shi da aboki wajen sunayensa, shi kadai yake banta da sunayensa da kuma siffofinsa. Sannan babu aboki, ba tsara, ba sa'a wajen halittarsa da kuma gudanar da al'amura, shi yake azurta bayi, sannan shi ke rayar da su, shi ke kashe su, shi ya mulke su, shi yake da iko a kansu, shi kadai wahdahu la sharika, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku, mulki gabaki daya nasa ne, shi ya mulke mu subhanahu wa ta'ala, shi ya mulki mala'iku, shi ya mulki aljanu, shi ya mulki sammai da kasai da abubuwan da ke cikinsu da kuma abubuwan da ke tsakaninsu, shi kadansa. Sannan ranar gobe kiyama mulki ma nasa ne. Walahu alhamdu, godiya ga baki daya gare shi take, ya cancanci a gode masa subhanahu wa ta'ala, ya mana ni'imomi masu tarin yawa da ya cancanci a masa godiya, a jinjina masa. Duk wata ni'ima da ka gani tattare da kai daga gurin Allah ne subhanahu wa ta'ala, ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wani abu da kuka samu ta ni'ima to daga gurin Allah madaukakin sarki take. Saboda haka ya cancanci a gode masa bisa halittar mu da yayi, ya cancanci a gode masa bisa rayuwa da ya bamu muka zamanto cikin rayayyu, ya cancanci a gode masa da ya sanya mu cikin musulmi. Masu bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa, saboda haka ya cancanci a gode masa bisa waɗannan ni'imomi waɗanda ba za su iyakantu ba. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, sannan kuma shi akan komai mai iko ne, babu abin da ya gagare shi subhanahu wa ta'ala. To wannan annabi yana yin wannan addu'ar, yana wannan zikirin a yayin da ya idar da kowace sallah cikin salloli na farilla, sai ya ce Allahumma. Can gabar da ta gabata idan mun kula za mu ga akwai tauhidi, cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wannan ya kunshi tauhidi. Kenan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya idar da sallarsa, zikirin da yake bayan sallah ya kunshi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala na farko kenan. Na biyu ya kunshi yabo da kirari da jinjina wa Allah. Sannan kuma na uku ya kunshi takaita Allah bisa iko akan komai da komai. To sai annabi ya ce Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah babu wani wanda zai hana wanda ka bawa, duk wanda Allah ya bashi babu mahalukin da ya isa ya hana shi. Saboda duk wani abu da ka gani a duniya na Ubangiji ne, mulki ne na Ubangiji. Saboda haka in ya mallaka ma wani cikin bayinsa ba mahalukin da ya isa ya hana shi. sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu ko cikin mala'iku. Dama waɗannan su ne ɓangarorin halittan Ubangiji masu hankali. Mala'iku, aljanu, mutane su ne masu hankali cikin halittun da Ubangiji ya yi. To in har Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mallaka maka wani abu cikin abubuwan da ake mallaka a duniya, sawa'un dukiya ce Ubangiji ya mallaka maka, ko kadara ce Ubangiji ya mallaka maka, ko sarauta ne Ubangiji ya mallaka maka, ko iko ne Ubangiji ya mallaka maka a kan wasu, ba wanda ya isa ya hana, ba wanda ya isa ya kwaci, ba wanda ya isa ya tunkuɗe, ba wanda ya isa ya kange shi isowa gare ka. Kenan duk abin da ka gani a hannun bawa ya mallake shi, Ubangiji ne ya bashi. In ko Ubangiji ya bashi ba wanda ya isa ya kwace wannan abin a hannunsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa cikin hadisul qudusi da Allah madaukakin sarki yake cewa, da a ce na farkonmu mu mutane kenan, da na ƙarshenmu za a haɗu a sarari guda don a cutar da wani, ba isa a cutar da shi da komai ba, sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta zai same shi na cuta. Sannan da duk ɗaukacin mutane na farkonmu da na ƙarshenmu za a haɗu don a amfanar da wani, ba isa a amfanar da shi ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa zai same shi na amfani. To a nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah babu wanda ya isa ya hana wanda ka bawa, duk wanda Allah ya bawa ba wanda ya isa ya hana. Arziki ne Allah ya ba mutum ba wanda ya isa ya hana. Mulki ne Allah ya ba mutum ba wanda ya isa ya hana. Lafiya ce Allah ya ba mutum ba wanda ya isa ya hana. Wala mu'tiya lima mana'ata, kuma babu wanda ya isa ya ba ma wanda Allah ya hana. Idan Allah ya hana ka, to duk duniya da za su taru don su baka ba za su iya ba. Mulki ne kake so ka yi, in Allah ya hana ya ce ba za ka yi ba, ba wanda ya isa ya baka. Duk mutan ƙasa ko duniya da za su haɗu su ce wani mun yarda ka mulke mu, in Allah bai baka ba ba za ka yi ba. Kenan yanzu duk wanda ka ga ya samu mulki Allah ne ya bashi, ba wayonsa ba ne, ba dabararsa ba ce. Kuma da duk ɗaukacin mutan duniya za su haɗu don su kau da shi daga wannan mulkin ba za su iya ba. Sannan duk yadda mutum ya kai ga kwaɗayin mulki, idan Allah bai bashi ba, ba yadda za a yi. Da a ce duka mutan duniya za su haɗu su sanya shi su ce kai ne za ka zama shugabanmu, kai za ka mulke mu, kai za ka zama jagoranmu, idan Allah bai bashi mulkin ba, ba yadda za a yi ya mulki mutane, ba yadda za a yi ya jagoranci mutane. Wala mu'tiya lima mana'ata, ba wanda ya isa ya ba ma wanda ka hana. Wala yanfa'u dhal jaddi, sannan duk wani ma'abocin wadata, duk wani wanda yake da rabo, bai isa ya amfanar da wani ba cikin bayin Allah. Duk wani wanda yake da wadata bai isa ya amfanar da wani ba da wadatarsa. Duk wani wanda yake da wata rabo bai isa ya amfanar da wani da wannan rabon nasa ba. Haka zalika bai isa ya amfanar da kansa da abin da ya wadata ba. Sannan bai isa ya amfanar da kansa da rabon da yake da shi ba, sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shi. Minkal jaddu, wadata daga gurin Ubangiji take. Duk wani rabo da ka gani daga gurin Ubangiji yake subhanahu wa ta'ala. Wata fassara ta biyu da malamai suka yi, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, wadatar da mutum yake da ita da wani da duk rabo da mutum ya zamanto ya mallaka a wannan duniya, ba zai amfanar da shi da komai ba sai abin da ya yi wa lahirarsa. Kenan ranar gobe kiyama, duk wadatar da kake da ita ba za ta tsinana maka komai ba gaban Ubangiji. Duk wani rabo da kai samu a nan duniya ba zai amfanar maka da komai ba ranar gobe kiyama, sai abin da kai wa lahirarka. Kenan duk dukiyar mutum durabo da mutun ya samu a nan duniya na wani matsayi na wani daukaka da ya samu a nan duniya ba zai iya masa komai ba gaban Allah subhanahu wata'ala ranan gobe kiyama kenan wannan bangare malamai sun masa fassarori guda biyu duk wani ma abocin wadata bai isa ya amfanar da kai da wadata ba saboda duk wani arziki daga gurin Ubangiji yake zuwa sannan bai isa ya amfanar da kansa da komai ba da wannan arzikin saboda arzikin na Ubangiji Ubangiji zai iya ba mutum arziki amma mutum bai amfana da arzikin ba saboda arzikin na Ubangiji ne bayan ya baka sai ya maka tawfikin amfana da arziki shine wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd wannan fassara ta farko ce fassara ta biyu kuma wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd duk dukiyar da ka tara duk yadda ka kai ga wani samun wani matsayi a nan duniya gaban Ubangiji wannan matsayi da wannan dukiya ba zai amfanar maka da komai ba sai abin da kai na lahira shi zai amfane ka kenan dukiyar ba za ta tare maka fushin Ubangiji ba gaban Ubangiji a nan duniya idan mutum yana da dukiya zai iya tare masa kaza da kaza matsaloli kaza da za su iya zuwa masa na insecurity in yana da dukiya watakila su tare masa idan yana da dukiya zai iya diban masu bashi kariya masu bashi tsaro a gidansa a hanyarsa ta tafiya amma ranan gobe kiyama nan dukiyar ba za ta amfanar masa da komai ba yauma la yanfa'u malun wala banun ranar tashin kiyama dukiya ba za su yi amfani ba haka nan ƴaƴa ma ba za su yi amfani ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya zo wa Allah subhanahu wataala da zuciya wacce take kubutacciya kenan wannan gabar malamai sun mata fassarori guda biyu fassara ta farko dukiya da kake da ita a nan duniya ba za ta amfanar da kai ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya amfanar da kai ko da ku mallakin ka ce sannan ba za ta amfanar da wani ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya amfana wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu kuma dukiya da ka tara a nan duniya da wani rabo da ka samu duk wani matsayi da ka samu a nan duniya ranan gobe kiyama ba zai maka komai ba gaban Ubangiji subhanahu wataala shine ma'anar wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd to wannan zikiri manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yin sa a duk lokacin da ya idar da salloli na farilla thumma wafattu ba'da dhalika ala muawiya sai warrat wannan maula na mugira yace bayan Mugira ya tura wannan sako wa Muawiya dan Abu Sufyan ni kuma sai na je gurin Muawiya Muawiya ina yake zaune yana zaune a Dimashq lokacin da Muawiya ya zama khalifa na al'umma musulmi headquarter musulunci tana Dimashq can yankin Sham Annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa headquarter musulunci Madina ce bayan Annabi ya rasu ya koma ga Allah sayyidina Abubakar da yazo headquarter musulunci bata gushe ba tana Madina bayan sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar yazo headquarter musulunci bata gushe ba tana Madina bayan rasuwar Umar Uthman yazo shi ma headquarter musulunci bata gushe ba tana Madina kenan zamunan bayan Allah guda hudu Annabi sallallahu alaihi wasallama Abubakar Umar Uthman waɗannan mutane guda hudu headquarter musulunci a zamanin su duka tana Madina kenan shekaru nawa headquarter musulunci ta kwashe a garin Madina zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama shekaru 10 zamanin sayyidina Abubakar shekaru 2 zamanin sayyidina Umar shekaru 9 wasu suka ce 11 amma 9 shine mafi rinjaye mun samu 21 zamanin sayyidina Uthman Allah yarda da shi wasu malaman suka ce shekaru 7 wasu kuma suka ce shekaru 12 sayyidina Umar an kashe shi shekara ta 23 bayan hijira sayyidina Uthman an kashe shi shekara ta 35 bayan hijira wanne ne zai firin jaye 7 ko 12 an gane bayanin nawa Sayyidina Uthman ya zama khalifa bayan kashe Sayyidina Umar a shekara ta 23 shi kuma aka kashe shi shekara ta 25 mun samu shekaru 12 ka dora su akan 21 shekara 33 headquarter musulunci ta yi a garin Madina
To lokacin da Sayyidina Aliyu ya zo, ya zama jagora sai headquarter Musulunci ta tashi daga Madina ta koma Kufa, yankin Iraki. To Sayyidina Aliyu ya yi jagoranci na tsawon shekaru biyar, daga shekara ta 35 zuwa shekara ta 40. To sai zamanto headquarter Musulunci ta yi shekaru biyar a garin Kufa. To bayan an kashe Sayyidina Aliyu, sai Muawiya, Allah yarda da shi, ya zama shine shugaba na al'umma musulmi. To shi kuma lokacin da ya zama shugaba yana zaune a Dimashq. To sai bai bar Dimashq ba, sai ya zama headquarter Musulunci ta tashi daga Kufa ta koma Dimashq. Dama duk inda shugaba yake nan ne headquarter. To headquarter Musulunci sai ta koma Dimashq, inda Muawiya yake. To shi wannan Rawad da yake ba da labari cewa thumma wafattu ba'da zalika ala Muawiya, bayan haka sai nazo ga Muawiya. Ina yaje? Yaje Dimashq, inda Muawiya yake zaune. Muawiya yana zaune a Dimashq, nan ne headquarter Musulunci. Rawad ya tashi daga Kufa, inda Mugira dan Shu'ba yake zaune, sai tafi Dimashq gurin Muawiya. Yace fa sami'tuhu ya amuru an-nasa bidhalika, da naje sai naji shi yana umurtan mutane da haka. Da me kenan? Da in sun idar da sallah suna yin wannan zikirin addu'an nan, wannan wanda aka samo daga manzo Allah kenan. Muawiya ya riƙe abun hannu bibbiyu, tunda shi ya nema daga gurin Mugira dan Shu'ba ya rubuto masa hadisai daga gurin manzon Allah. To daga cikin kuma hadisan da Mugira ya rubuta masa, akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Muawiya ya riki wannan hannu bibbiyu, duk sanda ya idar da sallar farilla yana yinta. Sannan baya ga haka yana umurtar mutane duk sanda suka idar da sallah suna yinta. Inji Rawad yake bada labari, yace wa fi lafdin, a wani lafazi, wannan guri da yace wa fi lafdin, cikin wani lafazi, in mun kula za mu ga bayanin da zai biyo baya, ba shi da alaka da zikirin bayan sallah, sai dai dalilin da yasa aka kawo shi dan a kawo dokacin abin da Mugira dan Shu'ba ya rubutawa Muawiya. Mun gane bayanin, tunda ai ba abu ɗaya ya nema ya rubuta masa ba, ya rubuta masa abubuwa da yawa wanda hadisan manzon Allah suka kunsa. To a wani lafazin, daga cikin abubuwan da Mugira dan Shu'ba ya rubuta ya turawa Muawiya, akwai kana yanha an qila wa kan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana qila wa kala. Menene ma'anar qila wa kala? Yaɗa jita-jita. Haka dai aka ce, na ji an ce wai kaza, ni ma dai haka na ji an ce kaza. Annabi ya kasance yana hana wannan. Idan ka ji magana wacce baka da tabbas a kanta, to kar ka ɗauke ta ka yaɗa ta. Wannan shine ma'anar ƙila wa ƙala, in ji wasu malamai. Ƙila wa ƙala, malamai sun masa fassara guda biyu. Fassara ta farko shine mutum ya ɗauki labarin da ba shi da tabbacin ingancinsa ya watsa shi. Yanzu wannan ya zama ruwan dare a social media. Yanzu nan za ka ga maganar da ba ta da tushe balle makama ta karaɗa duniya cikin minti biyar, minti goma. Sai ka ga magana ba ta da asali, ba ta da tushe, an yi ta yaɗa ta, ko da magana ta ƙarya ce. To wannan abu ne wanda ya kamata musulmi ya maida hankali a kai. Annabi ya hana. Ba duk maganar da za ka samu ba ne za ka ɗau da kwan yaɗa ta, don Allah zai tambaye ka a kai. Wannan maganar da ka samu ka yaɗa ta, kana da tabbacin gaskiyarta a abin da shi, to me yasa ka yaɗa ta bayan manzon Allah ya hana? Shine ma'anar ƙila wa ƙala. Annabi ya hana a yaɗa maganar da ba a da tabbacinta, maganar da ba ta da tushe, maganar da ba ta da asali, manzo Allah ya hana a yaɗa ta. To yanzu zaka ga an yi posting wannan group, ai posting wancan group. Shi wanda yake posting din da zaka tambaye shi menene source na maganar, menene tushen maganar, wallahi bai sani ba. To wannan kuskure ne a mahanga ta shari'a. Duk maganar da zaka ɗau da kwan yaɗa ta, ya zamanto kana da tabbacinta, kana da haƙiƙanin faruwar abin da maganar ta ƙunsa, in kissa ce, in labari ne, abin da yafi muni shine batanci ma wani kuma mutun ya dauki da kwan ya dashi alhali ba shi da tabbacin faruwan abu to wannan illolin sa guda biyu ne illa sana farko ya saba manzon Allah saboda manzon Allah ya hana a watsa maganar da ba a da tabbacin ta illa sa ta biyu bata dan uwanka musulmi ba tare da hujja mai karfi da karika a hannunka ba to duka mutun sai ya amsa tambaya gaban ubangiji subhanahu wataala saboda haka duk maganar da kai kici bus da ita a ko ina ne gabaninka ya data yi kokari ka bibi ingancin ta da tabbacin ta kafin ka dauki da kwan yadawa in ko ka dauki da kwan yadawa ba tare da ka san hakikanin ta da ingancin ta da asalin ta ba to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma iya inda gejin laifinka zai tsaya iya yadda ta yadu in ya zama kai ne sila duk yadda ta yadu karuwan laifi ne akan ka karuwan zunubi ne akan ka shine Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina to kuma wannan abun yanzu ba a ma dauke shi a bakin komai ba amma alhali yana da hatsari a rayuwar musulmi saboda haka mu hattara mu taka tsantsan wajen watsa maganganun da ba mu da tabbacin ingancin su musamman maganganun da suke na batanci ko kuma ba alkhairi cikin irin waɗannan maganganu saboda ya saba manzon Allah kana yanha an kila wakala ya kasance yana hana daukan maganganun da basu da asali a yada su wannan shine kila wakala fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan gabar kenan fassara ta biyu da wasu malamai suka yi ma wannan gabar ma'anar kila wakala shine mutum ba shi da buri banda ya kutsa cikin maganganun waɗannan ya kutsa cikin maganganun waɗancan abinda ba a kasa da shi ba sai ya je ya shiga taɗin da ba a yi da shi ba sai ya je ya shiga abinda ba da shi ake ba sai ya je ya shiga wasu suka ce wannan shine ma'anar kila wakala shishigi kana shige mutane cikin taɗin da ba da kai ake ba abinda ba da kai aka kasa ba abinda ba da kai aka tsara ba sai ka je ka kutsa ka shige wa mutane sannan in ka shiga sai ka ɗebo maganganun nasu ka je ka yada shi a nan ka je ka yada shi a can alhali maganar dama ba da kai ake ba kuma ba a kasa da kai ba kai ka je ka kutsa kai ka shiga kuma bayan ka shiga baka kiyaye musu maganar su ba in ma sirri suka yi baka kiyaye musu sirrin su ba ka diba kana ta watsa shi ka watsa a nan ka watsa a can wannan za a iya cewa maganar yana da asali sai dai kuma mutumin ya dauko yana yadawa ba tare da izinin waɗanda maganar ya fito daga gurinsu ba wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar kila wakala mun gane bambanci tsakanin fassara guda biyu fassara ta farko suka ce ka dauki maganar da baka san asalin ta ba baka san ingancin ta ba kai ta yada ta fassara ta biyu suka ce ka je ka cusa kanka gurin mutanen da basu gayyace ka ba suna tattaunawa suna hira ka dauko maganganun su kuma sai ka je kai ta yada shi ba tare da yardar su ba ba tare da izinin su ba wannan shine ma'anar kila wakala duka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana kenan duka fassara biyun za su samu karbuwa kuma za a iya fassara su da ma'anar kila wakala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana sai ya ce wa idha'atil mali wannan abu na biyu kenan cikin abubuwan da Muawiya aka rubuto masa daga gurin Mughira dangane da abubuwan da manzon Allah ya kasance yana hana manzon Allah yana hana kila wakala sannan kuma yana hana idha'atil mali menene ma'anar idha'atil mali ta adin dukiya almubozaranci ciyar da dukiya a abubuwan da ba su da amfani wanda ba za su amfane ka ba a duniyarka kuma ba za su amfane ka ba a lahirarka yanzu yanda za ka ga wasu daga cikin kasashen musulmai suna ware makudan kuɗaɗe na fitan hankali a ƙwallo wannan zai shiga ƙarƙashin wannan hani na manzon Allah ƙasashe ne na musulmai kuma ƙasashe na musulmai na am ƙasashe amma sun kaga yadda suke ware kuɗi na fitan hankali a harkar ƙwallo za ka yi mamaki abin da ya shafi lafiya ma ba a ware masa wannan har kuɗin ba abin da ya shafi ilimi ba a ware masa wannan kuɗin ba abin da ya shafi inganta rayuwar mutane na abubuwan more rayuwa ba a ware masa wannan kudin ba amma za a ware a abin da ba zai amfanar ba a duniya kuma ba zai amfanar ba a lahira to wannan annabi ya hana idaatul mal shine ta'adin dukiya wasu malaman suka ce idaatul mal ya kunshi biris da dukiyar da ko oho da ita taje ta lalace wannan duk ya kunshi idaatul mal wato mutum me sakaci me careless akan abubuwan da ya mallaka to wannan annabi ya hana karka zama me careless wato wanda yake da sakaci bisa abun hawansa me sakaci a gidan zaman sa me sakaci a sitirar sa sai kaga bisa sakacin sa abubuwa da yawa an yi asarar su to annabi ya hana wannan kenan ba a so ka fitar da dukiyar kai amfani da ita dangane da abun da ba zai amfanar da kai ba a duniya kuma ba zai amfanar da kai ba a lahira almubazaranci ba a san almubazaranci annabi ya hana sannan ba a san sakaci shi ma annabi ya hana sakacin da zai kai ga ta'adin dukiya sakacin da zai kai ga salwantar dukiya duk wannan ya kunshi ida'atul mal annabi duka ya hana waɗannan ba a so musulmi ya zama haka kenan ba dabi'a bace cikin dabi'una musulmi ta'adi na dukiya ba dabi'a bace cikin dabi'u na musulmi sakaci akan abin da Allah ya mallaka wa bawa na dukiya wannan hani na biyu kenan da Mughira dan Shu'ub ya rubutawa Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya dade su gaba daya cikin abubuwan da manzon Allah ya kasance yake hana al'umma su zama suna aikata sai hani na uku wa kasratis su'ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana yawan tambaya ta fiskoki guda biyu inji malamai fiska ta farko tambaya kan al'amarin addini amma ba wai dan a fahimci addinin ba a'a za a yi tambayar ne dan kural malamin nan yau bari in kure shi ga ko kuma bari in ga yaya ilimin sa yake kame ne ko kuma akwai ilimin bari in kwankwasa shi inji to annabi yana hana irin wannan tambaya kai tambaya dan ka kura mutum ko kuma kai tambaya dan ka gane a yaya ilimin sa akwai ilimi ne ko ba ilimi wani malami yake ban labari a nan garin yake bazan ambaci sunan sa ba yace lokacin da yana tashan neman ilimi da yake akwai karancin malamai to akan sa shi yayi nasiha a masallatai a sa shi yayi nasiha a nan a sa shi yayi nasiha a can wata rana an gayyace shi nasiha a wani masallaci ina jin ko matsango ne cikin garin nan da yaje yayi nasiha ya kare sai wani dattijo yana gefe sai ya daga hannu yace yana da tambaya yace bismillah mecece tambayar ka yace an zo an shiga sallah da liman da mamu sai alwalar liman ta kare liman ai zai ja wani cikin mamu ya sa shi ya ci gaba da jan mutane sallah malamin yace to da ya tashi ja sai ya jawo masbuki an gane masbuki mutumin da ya rasa wasu rakawoyi liman da ya tashi ja sai ya jawo masbuki to ya al'amarin zai kasance sai ya koma ya zauna kuma dattijan da ya tambayar ya san amsar inji malamin yake gaya mun yace sai masa wannan tambayar sai ya ja masbuki to ya al'amarin zai kasance malamin sai ya ce cikin ikon Allah kuwa tambayar nan da zai mun kafin ya mun tambayar da kwana biyu na karanta a cikin wani littafi cikin littattafan fiqh ya ce take sai na bada amsa shikenan da aka fita sai yazo yana taba kafada na yana ce mun a lalle ashe kana da karatu dama yayi ne kwankwasa ya ga yayi ilimin sa sai yake taba kafadar sa yace dattijo ne zai haife shi in ma bai haife shi ba zai kusa haifar sa sai yake taba kafadar sa yace masha Allah ashe kana da karatu to irin wannan tambaya annabi ya hana irin wannan tambayan kai dan ka kura mutum ko kuma ka auna shi ka ga yaya ilimin sa annabi baya so tambayar kural ko kuma tambaya na ta'annuti galibi annabi yana ta inna mimma ahalaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i, lalle daga cikin abubuwan da suka halakar da al'ummun da suka zo gabaninku yawan tambayoyin su. Ai ba tambayar bace abin kyama, a'a bassa tambayar da za ta amfane su, sai su ta tambaya ne sai sun kura annabin Allah, to hakan sai sa Allah ta kuntata musu. Waɗancan mutane na annabi Musa da aka ce su yanka saniya, ai da kowace irin saniya suka samu suka yanka ba an tsira ba, sai suka yi ta tambaya sai sun kure shi. Qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma launuha innal baqara tashabaha alaina. Haka suka yi ta har aka kai su gaci aka kure ta yadda da kyar suka samu suka samu saniyar. Amma da sun tsaya da aka ce su yanka saniya, ko baka suka samu ko fara suka samu suka yanka, ai muradi ya biya. Amma da suka yi ta tambaya na ta'annuti, tambaya na sai sun kai shi bango, sai aka takura musu aka kuntata musu, saura kaɗan da ba su iya samun damar yanka saniyar ba saboda yadda samun ta yayi wahala. To annabi ya hana irin wannan tambayar a addini. Idan za ka yi tambaya a addini, ka yi tambayar da baka san abinda baka sani ba, ko kuma ko da ka sani ka yi tambayar da niyyar cewar na yi tambayar ne saboda na san akwai da yawa wanda suke zaune ko suka halarta wanda ba su sani ba, na yi tambayar ne don su sani, ko da kai din ka sani. Ya zama wannan shi ne manufarka, ba manufanka don ka kure wanda kake yi wa tambayar ba, ko ka kai shi bango, ko ka auna shi ka gaya iliminsa. To wannan tambayar an hana ta. Tambaya wacce take abun yabo ita ce za ka yi don ka fahimci addini, ko kuma za ka yi don wani ya fahimci addini. Shi ne wanda Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi malamai in kun kasance ba ku sani ba. Kenan ba ka sani ba ne, yanzu za ka yi tambaya don ka sani. Ba wai a'a ka sani kana so ka yi tambaya ta ƙuran, ko kuma ka kai malami bango, ko kuma ka auna iliminsa da fahimtarsa ba. Wannan annabi ya hana irin wannan tambayar, shi ne ma'anar wa kasrati su'al a fassara ta farko da malamai suka yi ma wannan gabaɗe. Fassara ta biyu suka ce tambaya za ka yi ta yi wa mutane na ƙwaƙwafi. Waye babanka kan? A ina aka haife ka? Menene aikinka? Ina ka zauna? Ina ka rayu? Me ba a san irin wannan tambayar, shi ne wa kasratu su'al. Malamai suka ce kai ta tambaya wa mutum na ƙwaƙwafi sai ka ji abubuwan da suke da alaka da shi, wanda ko da baya son ya bayyana maka kai ta zurfafawa wajen tambayarsa, to ba a san irin wannan tambayar. Fassara ta uku malamai suka ce kai ta roƙon mutane, wani wallahi bani da abin da zan ci a gidana, taimaka min, ba ɗora tukunya a gidana ba, taimaka min. Annabi ya hana wannan. Kathratu su'al, yawan tambaya. Kaga waɗannan tambayoyi guda uku duk sun shiga ƙarƙashin wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambaya akan matsaloli na addini, amma ba don a fahimci addinin ba, annabi ya hana. Tambaya na ƙwaƙwafuwa mutum har ka ƙure shi, yaushe aka haife ka, ina aka haife ka, ina kake aiki, waye babanka, waye kakanka, shi ma ba a son sa. Sannan tambaya roƙon mutane abin duniya, yawaitawa, shi ma ba a san sa, annabi ya hana. Wannan shine abu na uku. Yace wa kana yanha an uqul ummahat, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani dangane da saba wa iyaye mata. Kenan ne yake nuna halaccin saba wa iyaye maza. To amma annabi ya ce an uqul ummahat, to ina al'aba'u kuma? Iyaye maza, me yasa aka ce mai ummahat da ambato? Saboda sun fi girman hakki. Wannan hikima ta farko kenan cikin hikimomi da malamai suka ambata. Malamai sun ambaci hikimomi guda uku da suka sanya annabi ya keɓe iyaye mata da ambato, tare da cewar iyaye mazan su ma annabi ya hana a saba musu. Amma me yasa a nan gurin aka keɓe iyaye mata da ambato? Saboda dalilai guda uku. Dalili na farko an ambata mana, saboda su iyaye matan sun fi iyaye maza girman haƙƙi. Shi yasa wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbansa cewar man ahaqqun nas bi husni sahabati, cikin mutane wa fi cancanta fi kyautata masa, annabi ya ce ummuka, mahaifiyarka. Ya ce thumma man, bayan ita fasewa, annabi ya ce ummuka, mahaifiyarka. Ya ce thumma man, bayan ita fasewa, annabi ya sake cewa ummuka, sai da ya ambaci ummuka sau nawa, sau uku. A na huɗu sai ya ce abuka, wannan yake nuna mahaifiya tana da daraja guda uku akan kan mahaifi. To shi yasa ƴan uwa za ku ga bisa fitra halitta da Allah ya yi wa bayi, zaka ga sau tari da dama ɗa ya fi jin mahaifiyarsa a zuciyarsa sama da mahaifin, ya fi shakuwa da mahaifiyarsa sama da mahaifin. Abubuwan da zai iya bankaɗewa mahaifiyarsa ba zai iya bankaɗewa mahaifin ba. Wannan haka Allah halicci bawa, a ko'ina kuma ka samu mutane, sawa'un Bahaushe ne ko Balarabe ko Bature, duk inda mutum yake zaka tarar wannan fitra ce da Allah Maɗaukacin Sarki ya halicci bayi a kai. To wannan dalili na farko kenan da yasa annabi a nan gurin ya keɓe iyaye mata da ambato banda iyaye maza, tare da cewa su ma iyaye mazan saba musu abu ne wanda annabi ya riga ya hana shi. Hikima ta biyu, su mata suna da rauni. Shi uba tsayayye ne, amma ita uwa tana da rauni. Yanzu sai ta sa kuka, amma uba kafin ka ga kukansa za ka daɗe. Sannan idan yaro ya mararece mata, ko da abin ba ki, za ta ce to kai daga yau kakka sake, amma uba zai yi jan ido, zai yi muzurai, ba zai yadda ba, ba zai yadda da nogargar ba. Baya kar uba baya karban wargi, amma uwa idan ka mararece mata ka zama mata abin tausayi, sai ka ce to je kakka yi, amma daga yau kakka sake, saboda mai rauninta. To shi yasa a nan gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai keɓe su da ambato. Sannan hikima ta uku da ta sa annabi ya keɓe su da ambato, iyaye maza suna da kwarjini, suna da haiba da ba za a rena su ba saɓanin uwa. Ɗa zai zagi mahaifiyarsa amma bai isa ya kalli mahaifinsa ya zage shi ba. Zai ɗaga hannu ya daki mahaifiyarsa amma bai isa ba, ko kallon biyu taro uku sisi bai isa yi wa mahaifinsa ba. In mahaifinsa yana nan guri sai kaga ya risina, ya yi ladan. Mahaifi yana fita shi kenan kuma sai a fara hayaniya. Kace amma in mahaifi yana jira lokaci sai ka ji gidan tsit. Saboda me? Galibi iyaye maza suna da kwarjini, ba sa yadda da wargi. Saɓanin iyaye mata suna shagwaɓa yara. To nan shagwaɓa yaran da suke sai ya zama ɗa ya fi ganin kwarjini da haiban mahaifinsa, ba zai rena shi ba, ba zai saɓa masa ba, amma ya rena mahaifiyarsa. To shi yasa annabi ya hana a saɓa musu, saboda sau tari da dama za ka ga ‘ya’ya da yawa sun fi rena iyayensu mata sama da iyayensu maza. To shi yasa a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a saɓa musu, tare da cewa su ma iyaye mazan an hana a saɓa musu. Wannan abu na huɗu kenan ko? Sai abu na ƙarshe wanda zai zama shi ne na biyar, wawa a abu na kusa da ƙarshe na biyar, abubuwa guda shida annabi ya hana, cikin abubuwan da Al-Mughira ɗan Shu'uba ya sa aka rubuta aka tura wa Muawiya ɗan Abu Sufyan, ya ce wa wa'adil banat, da kuma birne ‘ya’ya mata. A yanzu ana birne ‘ya’ya mata? Na'am. Ana birne su? Na'am. Kowanne suna? Family planning. To wai misali a haifu a mutum ya mace, ya ji baya son ta, ko ya birne ta a yanayin yanzu za ka tarar wanda Allah ya ba shi ‘ya’ya maza, Allah yake haifi ‘ya mace. Na farko namiji, na biyu namiji, na uku namiji, na huɗu namiji, sai na ta Allah da Allah ya sa ciki na biyar dai a samu mace. Kaga kenan nan ɗabi’ar yanzu babu ita a cikinmu na ƙin ‘ya’ya mata. To wannan a zamanin jahiliya ne. sun washe a haifa musu kyamaci. Mutum da za a haifa masa ƴaƴa 50 maza, to baya sha'awar ta 51 ta zo mace. Baya sha'awa. Saboda yana ga mazan nan su ne ake zuwa fagen daga da su. Su ne za su daga martaba gida. Su ne jarumai, saboda haka mace ba abin da za a yi da ita. Ita kawai ana ganin ta liability ce. Sannan kuma ana ganin ta kawai ita ci ta sani ci ma zaune ce ita. Kawai ita kariya tattalin arziki take. Wannan fikiran jahiliya kafin zuwan musulunci. To shi yasa idan an zo an yi bushara mutun cewa an haifa masa ƴa mace, sai kaga fuskar sa ta canja ta yi baka kirin. Idan da yana cikin murna sai kaga komi ya dagule masa. Allah yake ba mu labari. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. In an zo an yi bushara wa ɗayan su cewar an haifa maka ƴa mace, sai fuskar sa ta canja ta koma baka kirin, yana cikin bakin ciki da bacin rai. Ya fara tunani ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Wannan ƴa da aka haifa masa zai rike ta cikin wulakanci, a wulakance a kaskance, ko kuma kawai ya je toni rami ya burne ta ya huta. Allah ya ce sa'a ma yahkumun, tilda irin wannan hukunci nasu. Tilda irin wannan hukunci nasu. To wannan ɗabi'a ce ta jahiliya, kuma ba komai ya sa suke siffantuwa da wannan ɗabi'ar ba, sai muna nazato wa Ubangiji. Saboda duk wanda aka haifa masa ƴa mace yana ga shi kan ya shiga uku ya lalace. Yau za ta karya masa tattalin arzikin gidansa. Ita ba wani abu da za ta yi na tallafa wa gida, sai dai kawai ita a bata. Wannan fikira ta farko ce. Shi ne aka ce akwai muna nazato wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan abu na biyu, gudun talauci. Ana ga in ɗa namiji ne zai fita yi fafutuka ya samu har ya taimaki gida. Amma in ƴa mace ne ba abin da za ta taimaki gida da shi, sai dai ita a taimaka mata. To waɗannan dalilai suka sanya suke riƙe ƴaƴa mata a wulaƙance, ko kuma in an haifa mutum ƴa mace ya je toni rami ya bi su ne ta. Shi yasa manzon Allah ya hana wannan ɗabi'a ta jahiliya, birne ƴaƴa mata a yayin da aka yi wa mutum haihuwa aka haifa masa ƴa mace. Sai hani na ƙarshe na shida, wa man'in wa hat. Annabi ya hana man'in wa hat. Menene ma'anar man'i, menene ma'anar wa hat? Shine ga kwadayi ga ruwa. Menene ma'anar man'in wa hat? Wane? Wane ga kwadayi ga ruwa? To wannan Annabi ya hana wannan hali. Kar ka zama marowaci shine man'in. Annabi ya hana mutum ya zama wanne kankamu, abun hannunsa baya samuwa da dadin rai. Marowaci zumbuli, kakan marowata, Annabi ya hana musulmi na kwarai ya zama haka. Wahat kuma kar ya zama kwaɗayayye, mai sha'awan abin hannun mutane, shi dai a kawo masa, amma shi ba zai bayar ba. Annabi ya hana musulmi ya siffanta da wannan ɗabi'ar. Kar ya zamanto marowaci shi ne man'in, kuma kar ya zamanto kwaɗayayye shi ne wahatin. A'a, ya zama mai sake hannu. Ko da zai yi kwaɗayin abun hannun mutane, shi ɗin ma ya zama mai sake hannu. To kwaɗayin ma asali ba a son sa. Sannan kuma ba a son ƙanƙamo. Haƙƙoƙin da ya kamata a ce ka sauke su, mutum ya kasa sauke haƙƙoƙin, saboda mai ƙanƙamo. Ba wai abun hannun ne babu ba. A'a, akwai abun hannun. Amma kuma sai ya zamanto mai tattarewa. Za ka ga mutum wadatar da yake da ita, in ka kalli yanayin iyalansa, za ka fahimci cewar wane mai ƙanƙamo ne. Saboda mai wadatar da yake da ita ya ci a ce iyalansa sun wuce wannan matakin ta fuskar abin da za su ci, ko kuma fuskar suturar da za su sa. Amma idan Allah ya jarrabe shi da rowa, ya jarrabe shi da ƙanƙamo, to sai ka ga iyalan suna fama da rayuwa. Alhali ya fi ƙarfin abin da zai ci, sai ka ga suna fama da rayuwa. Saboda rowa irin tasa. To ba a so a tarbiya ta addinin musulunci mutum ya zama ɗabi'arsa haka. Idan Allah ya yalwata maka, to ka yalwata ma waɗanda suke da haƙƙi a kanka. Kar ka ƙanƙame. Yanzu duk yadda za ka ƙanƙame ba zai amfanar da kai a lahira ba. Sannan kuma idan mutuwarka ta zo ba zai hana ka tafiya ba. Haka nan za ka tafi ka bashi. Sai zamanto haƙƙin da ya kamata ka sauke ba ka sauke ba. Kuma ka tara, ka make, ka ƙanƙame. kuma ka zo ka tafi ga Allah ka bar wa magada kuma wannan kankamewan da makewan da kai sai Allah ya tambaye ka akai dukiyar kuma ka tafi ka bari bata amfane ka abin da yake wajibin ka ba kai ba da dukiya ka tafi ka bari magada sun gada gadan dukiyar ka da suka kuma ba zai amfane ka ba a gaban ubangiji sannan kuma ba zai hana ubangiji ya tambaye ka baranan gobe kiyama bisa ga makewa da kai tai ma abota haƙƙi baka sauke haƙƙin ba alhali kana da wadata Allah ya ce liyun fi du sa'atin min sa'ati kowa gurgudan ikon sa gurgudan abin da Allah ya yarwata masa gurgudan abin da Allah ya azurta masa Allah ya azurta maka kuma ka make to shine abin da annabi yake hanawa anan shine ma'anar man'i sannan wahat kuma ka zamanto kwadayayye mai sha'awar abin hannun hannayen mutane wannan hadisi da muka karanta na Rawat wanda ya rubuta daga Al-Mughira dan Shu'ba Allah ya yarda da shi wasiqa zuwa ga Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya yarda da shi ya kunshi darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa fa'ida ta farko da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa abun so ne yin wannan zikiri din bayan an idar da sallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تو ينزو باين أن إدد دا صلى ني النبي يكي وننكو تو متن سي إدد دا صلى سي تاشي كو ينا إدد دا صلى سي ينافلا باين ينافلا سي زوناي ya muke kallon wannan aiki na'am ya saba bai yi abin da yana idarwa yake to amma anan gurin da Mughira dan Shu'ba yace kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba yanzu idan yayi sallar farilla ya tashi nafila yayi wannan zikirin duk dai ba za a ce ba an sallar farilla ba an gane bayani na didda za a ce ba an sallah ka gane dubi na wala adam yanzu an idar da sallar isha ana idarwa kawai sai ka tashi sai kai raka'a biyu sai ka zauna zaman da kai nan za a ce ba an sallar isha ka zauna ko kuma ba an sallah ba za a ce ba didda za a kira shi ba an sallar isha ana idan da isha ta tashi ayi a samu dan jin tabar shine ma sunna tunda ai ba a samu manzon Allah yana idan da sallar farilla tashi ya nafila sai yayi me sai yayi zikirin to malamai ne suka kawo wannan su dan gwara kawunan mu kadan a dan tattauna kadan to zamu fahimci abun so ne bayan an idar da sallar farilla ai wannan zikiri saboda manzon Allah haka yake yi duk sanda ya idar da sallar farilla yana yi to amma abun tambaya anan shin wannan zikiri ana idar da sallar farilla za a yi shi ko kuma za a yi wasu zikirori kafin a zo a yi shi na'am za a yi wasu kafin a yi shi saboda yawwa saboda hadisin da muka karanta makon da ya gabata annabi yana idar da sallah kabbara yake fare ka yake nan wannan ba shi yake zuwa ana idar da sallah ba amma yana cikin jerin zikirin da annabi yake bayan sallah amma ba shi ke zuwa kai tsaye bayan idan da sallah ba abu na biyu da zamu fahimta daga wannan hadisi zamu fahimci cewa annabi ya dimanci taya muka fahimci haka fadin Mughira dan Shu'ba da yace kana yace annabi ya kasance yana fadi in aka zo da lafazin kana ya nuna annabi ya dawwama yana yi har ya koma ga Allah kenan ba a so musulmi ya bari bayan sallar farilla ana so bayan sallar farilla kana yin wannan kai ma ka dimanci har ka koma ga Allah kamar yadda manzon Allah ya dimanci har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci falalar wannan zikiri me yasa saboda ya kunshi tauhidi duk wani abu da ya kunshi tauhidi yana da falala saboda tauhidi shi yake kololuwa yana can sama sababi ne da zai sa mutun ya shiga aljanna rashin shi kuma sababi ne da zai sa mutun ya shiga wuta to duk wani zikiri da ya kunshi tauhidi yana da matsayi na musamman gurin Allah wannan sai yasa wannan zikirin ya zamanto yana da falala kenan wannan zikiri yana da falala saboda matsayin da yake da shi gurin Ubangiji dan ya kunshi kadaita Ubangiji da kuma girmama Ubangiji da kambama Ubangiji da kirari da yabowa Ubangiji duka wannan zikiri ya kunsa fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa Allah shine mawadaci duk wani wanda ka gani aban kasa fakiri ne koda kuwa Allah ya bashi arziki to na Allah ne a hannunsa ba nasa bane na Ubangiji ne subhanahu wataala to kenan duk wanda yake bukata arziki ya nema gurin mawadaci kare ya nema gurin talaka dan duk dukiyar da mutun zai tara a duniya talaka ne saboda ba nasa bane na Allah ne yanzu ka kaddara wani ne yana da dukiya a unguwanku mai kudi sai dora ka kan dukiyar za a kira ka mai kudin a za a ce kana kan dukiyar wani to haka al'amarin yake tsakanin wanda suka mallaki dukiya da Ubangiji dukiyar ta Ubangiji ne sai dora su a kai kafin wani lokaci saboda yanzu in ya mutu ya tafi dukiyar za ta zama tawa ta sace za a kira shi da dukiyar sa yanzu mutun ne mai kudi ya mallaki biliyan 100 yau sai aka ce ya mutu wannan biliyan 100 ya zama nawa na magada ba za a ce nasa ba to kaga shi yanzu dukiyar da take hannunsa ta wucin gadi ce to saboda haka idan kana bukatan arziki ka tambayi me shi kar ka tambayi talaka dan uwanka dan duk dukiyar da mutun zai tara talaka ne dan uwanka waye mai dukiyar Ubangiji to ka roke shi ka nemi arzikin gurin sa kar ka nema gurin fakiri irinka fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa in har Allah ya riga ya baka abu ba mahalukin da ya isa ya kwaci in kuma bai baka ba ba wanda ya isa ya baka saboda haka yanzu duk abin da ka rasa kar ka zargi wani ka ji cewa Allah ne bai baka ba duk yanda wani zai yi kutun kutun a hana ka in har Allah ya ce sai an baka ba wanda ya isa ya hana saboda haka yanzu duk abin da ka rasa kar ka zargi wani sannan duk abin da ka samu kar ka dauka wani ne a aka dauka Allah ne wani zai iya zama sababi amma daga gurin Allah ne subhanahu wataala fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana fito mana da falalar Muawiya Allah ya dade shi ta yaya hadisin ya fito mana da falalar Muawiya ta yanda ya kiyaye zikirin da aka samo daga annabi har ma yake yi kuma yake umurtar mutane da yi wannan ya nuna mana kwadayinsa wajen yin abin da aka samu daga gurin annabi da kuma kokarin ganin mutane sun yi abin da aka samu daga gurin annabi wannan matsayi ne da Muawiya Allah ya dade shi ya samu wanda yake na musamman ina ga mutakaita anan kamar lokacin mu ya kore to sai mu tsaya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta dan da suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuben harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karkashin karatun da muka yi cikin jerin hanin da manzon Allah ya guda shida daga ciki akwai wa'dul banat manzon Allah ya hana a burna ƴaƴa mata wannan kamar yadda muka yi bayani dabi'a ce cikin dabi'un jahiliya wadanda suke ga haihuwar mace ba abin da zai kara mutum banda talauci sannan kuma haihuwar mace ba abin da zai tsinana mutum a duniya to musulunci da yazo sai fito na fito da wannan mummuniyar dabi'a to tambayar da ake a wannan gabar a zamanin da muke ciki a yau akwai waɗanda suke bin tsarin takaita iyali musamman a wannan zamani da rayuwa ta yi kunci abinda za a ci ya zama ya fi ƙarfin mutane galibi kashi za ka iya cewa kashi 70 cikin 100 na al'umma a wannan ƙasa abinda za su ci ya fi ƙarfinsu to da yawa daga cikin mutane suna ɗabbaka tsarin iyali saboda nauyi na iyalai da yake kansu waɗanda suke hanuma yaya aka ji da ciyar da su balle an ƙaro wasu to wannan yasa mutane suke bin wannan tsari na takaita iyali to mecece alaƙar tsarin da mutane suke bi a wannan lokaci da kuma wannan hadisi shin suna da alaƙa ko kuma za a iya kallon tsari da mutane suke a yau na ƙoƙarin takaita haihuwa saboda yadda rayuwa ta yi kunci abinda za a ce fi ƙarfin mutane da kuma wannan hadisi wannan hadisi ba shi da alaƙa da tsarin da mutane suke yi a yau saboda su wancan ba wai sun ki ƴaƴan bane suna son ƴaƴan amma macen ne ba sa su to shi kuma tsarin da galibi mutane suke tafiya a yau shine ai kokarin takaita haihuwa ba tare da an duba a namiji za a takaita ko mace ba a takaita karuwan iyalai saboda yanda nauyi yayyawa a gida kuma waɗanda suke hannun maciyar da su ya gagara da yawa daga cikin malamai suna ga wannan tsari babu laifi mutum yana da ƴaƴa 10 da mata 2 ƴaƴa 10 nan da ƙyar yake iya samu musu abincin da za su ci sau ɗaya a wuni to sai yayi tunanin ya takaita haihuwar dube da ɗawainiyar da take tattare da haihuwar da jariran da za a samu da kuma ƙari da za a samu alhali ana ce Allah ya danka hannunsu amanar kuma ta fuskoki guda biyu ne dole ne iyaye su kai kawo wajen gina musu jikinsu gina jiki kuma ba zai yi ba sai da abinci to wannan haƙƙi ne da yake wuyan iyaye na ƴaƴa sannan na biyu dole iyaye su ƙoƙarin gina wa ƴaƴa ƙwaƙwalensu ma'ana iyaye su samarwa ƴaƴa ilimi na addini da kuma na zamani to wannan cikin sarki ya tambayi iyaye na ƴaƴa da ya ba su to a yau mutum idan ya ga sauke wannan nauyi da Allah ya to takaita man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da iko yake da hali yayi aure wanda ba shi da hali ba a ce ai dole je ya auren Allah zai azurta shi ba sai ce fa man lam yastati wa man lam yastati sai ce me fa alaihi bisawm wanda ba shi da halin aure ba shi da wadata to kar ya je bisa talautin nasa ya ce dole sai ya aure ai ta yin azumi fa innahu lahu wajaun wannan azumi zai zamanto mai kariyar masa da sha'awarsa saboda haka wannan tsari da wasu daga cikin al'umma suke bi a yau bai yi karo da manufofi na shari'a ba dama abin da ya karo da manufofi na shari'a maganar da Malam Adamu ya yi ɗazu kawai mutum shi ya tsara ya ce shi ƴaƴa 5 zai haifa babu dalilin sama balle na ƙasa bayan 5 ɗin shi ba zai ƙara ba to wannan ya yi karo da manufofi na shari'a bisa aure annabi ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyam in ka tashi aure auro matar da kake kauna kuma mai haihuwa wacce za ta haifa maka ƴaƴa annabi ya ce saboda zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe kiyama to irin wannan tunani ya yi karo da karantarwa addinin musulunci amma idan ya zama wancan shine sababin yanzu iyalai da nake tarawa ba ni da ikon ɗaukar ɗawainiyarsu ba zan iya ɗaukar nauyinsu ba amanar da Allah madaukakin sarki ya tsora a wuya na tasu ba zan iya saukewa ba to wannan babu laifi idan mutun ya takaita iyali ina fata mun gane kenan wannan takaitawan bashi da alaka da wannan hani na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dan shi hanin su ba suna hana ba dan shi hanin su ba suna kyamatar ƴaƴa ne gaba daya ba a ƴaƴa mata suke kyamata na farko kenan sannan na biyu kyamatar ƴaƴa matan da suke yi shin dan talauci ne suna gudun talauci yana daga ciki amma ba shine kan gaba ba abin da yake kan gaba shine suna ga mace ba abin da za ta assala wa gida sai dai ita kullun ai ta mata ita ba abin da za ta yi na farko ba za ta ba da koba wa gida ba na biyu ba za ta samu wa gida abin masarufi ba ba za ta samu wa gida abinci ba ba za ta fita a buga da ita a fagen daga ba to saboda haka ita kan ta zama ce ma zaune da ita da babu duk daya su yadda suke kallon mace ke to wannan yasa suke kin ya mace ba wai dan daukar dawainiyanta zai gagare su bane a waɗannan sabubban su yasa suke kin ya mace to ubangiji kuma subhanahu wataala da yazo sai kwato mace yancin ta shi yasa duk wanda zaka ji yana cewa wai an tauye haƙƙin ƴaƴa mata in kana neman azzalimi ka same shi kikenan saboda babu addinin da ya kwato wa ƴaƴa mata yancin su da haƙƙin su kamar addinin musulunci idan kana bibiyar abubuwan da waɗanda ba musulmai ba suka yi tayi na tauye mata da danne su gabanin zuwan musulunci ba iyaka wannan yana daga ciki haida ba sa gado mata ba sa gado saboda ne su masu rauni ne idan an mutu an bar dukiya mai karfi shi yake dauke dukiyar musulunci da yazo sai ce lir rijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura daga anan gurin sai aka kwato musu haƙƙin su da aka tauye danne su da aka yi musulunci sai ya dago su to haka idan kana bibiyan abubuwa da yawa zaka tarar musulunci yayi kokarin kwatawa mata haƙƙin su da aka yi ta dannewa wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa wanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan karatu da muka yi ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya ubangiji ka sanya shi ya zama sababin shiganmu aljanna muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta mu da abinci ya ubangiji ka yalwata mu da abinci ya ubangiji ka yalwata mu da abubuwan bukatu na yau da kullum ka sa mu fi karfin bukatunmu ka sa mu fi karfin abin da za mu ci duk wani wanda yake fama da rashin lafiya ubangiji ka bashi lafiya duk wani mai bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da matsala a cikin mu ubangiji ka yaye masa matsalarsa ubangiji ka datar da mu da datarwarka ka albarkaci wannan kasa ta mu ka amintar da wannan kasa ta mu duk inda musulmi yake ya ubangiji ka amintar da shi ka shiryar da shi wa gabanin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك